Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam ta hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya fara haska fitila kan wata matsala da ake dangantawa da bauta da kananan yara a jamhuriyar Niger, inda kamar kasashen nahiyar Afirka da dama ake sa kananan yara ayyukan da suka fi karfin shekarun su, waɗanda idan haka ta faru a kasashen da suka ci gaba zai kai ga yi wa iyayen hukunci mai tsanani a waɗansu lokuta ma har kuma ta kwace ƴaƴan. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. A makon da ya gabata, Bashir Mamman ya fara bayanin kan dalilai uku da ya ce su ne sanadin bautar da kananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilin mu Sulaiman Barma ya jagoranta.
Na biyu, akwai waɗanda ake badawa ga wasu, su waɗannan wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran, ko wasu ‘yan uwa ga uwayen yaran, ko kuma wani malami da ‘yan kaɗo ko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo. Bayan shi, sannan sai su ma kuma yaran wasu karan kansu wanda suka tashi cikin wani yanayi na rayuwa wanda ya sa inda babu wani wanda zai tsawatawa, ba su da wani gata. In ka ɗauki shi wannan rukunin, kuma su ma kana samun da dama daga cikinsu, suna aiki wanda ya wuce kima, ya wuce minzanin aikin da ya kamata a ce yaro mai wannan shekaru ya yi. Kafin ma mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shirya wai wane ne ma yaro. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDE, ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan ratata waɗannan shekaru, kai kai ne yaro, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne, wurinka makaranta ce wurin koyon ilimi. Kafin ma mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shirya da wai wane ne ma yaro. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDE, ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan ratata waɗannan shekaru, kai kai ne yaro, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne, wurinka makaranta ce wurin koyon ilimi. Wurinka yana yiwuwa makarantar boko, yana yiwuwa makarantar allo, ko kuma yana yiwuwa koyon wata sana'a, amma ba sana'a ba wanda za ta sa ka je kana wani aiki wanda daga baya, kamar yadda abokin muhawara ya gayi, za a yi maka illa. In ka ɗauki uwaye da dama nan Niger, ai abin yana tasowa wani bitin daga gida. In ka je ƙauye, mu da muka girma ƙauye, mun san yadda uwaye wani bi suke tura yaro, uba kai ne ya kamata a ce ka tashi ka kula da yara, ka yi tattalinsu har sun girma sun kai wani mataki, tunda kurba daɗe dai menene dama ranar haihuwa. Ranar haihuwa dai in ka kai wani matsayi ne na rayuwa, shekaru sun tahi, yaran su komo su zan su ne za su ɗaukaka. Me sai aka ga akwai mutane wanda su tunaninsu yaron wai tun yana ƙaramin ne ma, lokacin da girman nashi bai ma ƙare ba, bai ma iya ƙosawa ba, suka ɗaukan nauyi suna aza mishi ne ya ɗauki nauyin kanshi ko kuma ya ɗauki nauyinsu. Yanzu in ka ɗauka ai ayyuka kamar yadda Bashir ya gayi ba kowane aiki bane, akwai ayyuka wanda an sa su cikin rukunin horo, su wannan horo ne ake baya,
yana daga cikin tsarin tarbiyya.
Tsarin tarbiyya wani a ce wanga kana koyon kira, kana koyon wani horauta, kana koyon noma. To wajen noma musamman nan ne ƙauye in ka ɗauka ke da illa, tunda ai bayan ana koya maka shi domin idan ka girma kai ma ya zama ka zama mai gidanka, ka ida rike iyalinka, mai akwai gidajen da za a ganin yaran ana tura suna tiya suna bubare ma. To yaro da ya kamata
wato su yi noma, su wuna a gonar wani dan a biya su,
ina a gonar wani dan a biya su,
su kama iyayensu,
dan a biya su, su kama iyayensu. Kaga wannan na ɗaya kenan. Na biyu, har yanzu in ka koma cikin karkara za a ganin yara waɗanda sai bayan an taso da gona za a ganin an zo musu kan itace, ko in ce kanun itace masu nauyi waɗanda ya wuce minzanin da ya kamata su ɗauka. Alhali ko kowa ya san yaro in yana cikin wani mataki na wasu shekaru, idan yana ɗauka abu mai nauyi, abun yana iya samun illa ga irin yadda zai dora fa'inta abubuwa ma koda ta yi koyo ne wajen makaranta
ya
shafi yanayin kwakwalwar shi in ka hidda wannan akwai wasu dai ayyuka ga sunan ɗan ƙarun ma wanda yake yi kauye wani a kwaso ƙasa wani aje a buga birgi wani aje a kai dai ayyuka ga sunan barkatai wannan abin da ya shafi wai kauye ne wanda wannan abin ai shine ya kai har inda daga cikin wasu kauyen wasu suka gada ya kamata ake su dogara ga yaran su tun yanzu suna ɗan ƙanana har suke bada su suna ta haya suna jewa suna yobara domin abin da suka samu a aiku ma uwayensu don wani lokacin ba cikin garin inda aka yi su ba nan suke aikin ba a'a lokacin su ake sai an haita da su duk da hadarin da ke da kwai bayan shi karan kanshi aikin hadari da yawa yaran ke fuskanta cikin irin wannan abubuwan kaga na dai babban illa yaro bai samu damar shi karatu illa ta biyu akwai hadari ne kamu da wasu malati inda babu halin da a doka a kula da shi har ya tsaya rayuwar shi ta salwanta kaga akwai hadarin wani ko wata mota ya samu dai wani hatsari kaga wannan shi ma duk kasawa ce ta wasu daga cikin mahaifa wa'anda ba su fahimci ba rawar da ya kamata a ce yaro ya taka matsayin bai zama babba ba matsayin bai kai inda ya kamata a ce shi dora aiki wanda zai kawo ya rike kanshi sannan kuma su ma ya rike su sannan na muka zancan rukuni wanda su ga su wani yanayi na rayuwa ya sa ko halin maraiki ko wani halin ba a samu tarbiya ba an ragace sun je sun bi uwa duniya to in ka dauki irin waɗannan babu wani zai tsawata su kana ganin su kuma da yawa anan cikin jihar in ka je cikin birane in ka je cikin kauya kana ishe su suna aiki ga yana wanda bai kamata ba yau sai ma ka ji inda ake hakan ma'adanan nan wanda ake yi da hannu nan ne zaka ganin abun tausayi masu hakan zinari zaka ganin in ka zo wurin in akwai mutum 1000 wanda ke haka in ka diba fiye da rabi ba su kai shekara 18 ba yare ne kuma wuri ne mai hadari tunda ikin da irin wannan wuri mutane suka haɗu a wannan wurin doka ita kan tantan ma lokacin rauni gare ta tunda babu wani wanda zai zo shi ce shike kula da doka a kare hakkin yaro a kare hakkin babba sai kaga mayyan suna yi ta unhwani da yara a sa yaro cikin rami shi an ne gina shi an ne gina har ya kai inda ba ma shi ake tawa idan aka san bacewar rana rama yana iya rusuka rarruka yaro sarwanta
na'am bashar kashi tuni Ibrahim ya fara tabo wasu daga cikin dalilai a zahiri menene ke kawo wannan al'amari na bautar da yara ko kuma saka yara aikin da yafi karfin su
to akwai bincike an yi bincike da yawa akwai ma'aikatu daban-daban wanda suka sa ido bisa kan irin wannan abun akwai ma'aikata ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan noma wanda ake cewa FAO akwai kuma Bureau International de Travail wanda ake cewa BET ko in ce ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya mai kula da
sha'anin
kwadago to cikin binciken da aka yi nan Niger an lura da cewa wajen kashi 73 suna cikin wannan halin na aikin yara kuma an yi aiki tukuru tsakanin jihar Doso da Yamai da Tilabiri wanda ake cewa region de fleuve su ne an lura da cewa game da wannan aiki na gandari ana amfani da yara sosai
kamar wurin ayyukan noman rani da noman shinkafa
da sauransu noman shinkafa da sauransu kuma an lura da cewa wannan sa aikin na yara yana kawo musu illoli da yawa cikin rayuwarsu yana hana su zuwa makaranta a lokaci yana tarda rayuwarsu saboda yana sa su shaye-shaye wanda zai sa su fuskanci aikin kuma yana bata musu tarbiya saboda yaran da ya shiga shaye-shaye shikenan ya shiga wani hali na rayuwa abinda ake so a gane a nan shi wannan bincike bai ce ba mutane kasu koya ma yaransu aikin da suke yi na yau da kullum ko ya kasance aikin noma kamar yadda Malam Ibrahim ya ce ko ya zamanto aikin gandari ko aikin shinkafa amma in za a aiki da yara a san irin aikin da ake sa su wanda yake daidai da ƙarfinsu
to a gaida malamai yau ma lokacin yayi halin nasa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji illar wannan ɗabi'a a rayuwar ƙananan yara kafin nan a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai kuma jagoran tattaunawa Sulaiman Barma da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Ku jama'a tambaya ni kira. Ku wadi ko kan wadi. In yi shuru ko in yi magana.